sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Buhari Auna tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 12 ga watan Maris na shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim dauki da kanan labarai
to Amina ana shirin gwabza kazamin yaki yau din nan asabar a arewa maso gabashin kyau babban birnin kasar Ukraine da kuma wasu birane da dama Shugaban sashin sama jannatin Russia Roscosmos yayi gargadi a yau din nan asabar cewa takunkuman da kasashen yammacin duniya suka kakaba mu rashar na fa iya sa tashar sarrin subhana ta kasa da kasa ta ruguje sannan shugaban Taiwan Tsai Ing-wen ya ziyarci wurin horar da dakarun kota kwana a wani sabon tsari na zama cikin shirin yaki a yau din nan asabar
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa takaddama ta barke tsakanin jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da gwamnatin jihar Kaduna akan filin reshen jami'ar da ke Mandu a garin Kaduna wanda ta sa gwamnatin jihar Kaduna rushe katangar jami'ar abin da ya fusata ma'aikata da malamai suka fara zanga-zanga sannan za ku ji cewa cibiyar nan da ke bincike kan matsalar tsaro wato Beacon ta fitar da rahoto kan yanayin matsalar tsaro a Najeriya a can Ghana kuma gwamnatin Amurka ta baiwa al'ummar ta dake kasar shawara kiyayewa masu garkuwa da mutane abin da ke iya kawo raguwar masu yawon bude ido daga bisani kuma muna tafi da shirin a dawo lafiya da ma kadan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana kafin duk waɗannan rahoton nan bari mu fara da kawo muku labaran duniya
To assalamu alaikum da fatan auni lafiya ga labaran ana shirin gwabza kazamin yaki a yau din nan asabar a arewa maso gabashin kyau babban birnin kasar Ukraine da wasu birane da dama yayin da sojojin Russia suka yi cinkus a tazarar kilomita 25 daga babban birnin kasar an yi ta jin karin gargadin shirin kawo har-haren jiragen sama a birane da dama a tsawon daren jiya dan sanar da mazauna biranen har-haren jiragen sama da ke tafi Ma'aikatar tsaron Russia ta ce ta ruguza filin jirgin saman yakin Ukraine da ke kusa da birnin Yasilkiv, an kuma ce an lalata wani rumbun makamai da ke kusa. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta ce sojojin Russia sun cilla rokoki kan wani masallaci a birnin Mariupol, inda mutane kimanin 80 ke fakewa. An ce wasu daga cikin waɗanda ke masallacin 'yan ƙasar Turkiyya ne. Shugaban sashin sama jannatin Russia Roscosmos yayi gargadi yau asabar cewa takunkuman da kasashen yammacin duniya suka kakaba mu rashar na fa iya sa tashar ta sarrin subhana ta kasa da kasa ta ruguje yana mai kiran da a dage tsauraran matakan da aka dauka a cewar Dmitry Rogozin takunkuman waɗanda wasu suma tun gabanin mamayar Ukraine da Russia ta yi aka kakaba su na iya kawo tangarda a aikin sarrafa kumbun da ake amfani da shi wajen kula da tashar saboda haka bangaren Russia na tashar wanda shi ke saita tashar kan falaki na iya samun lahani wanda zai iya sa tashar mai nauyin tan 500 ta fada cikin teku ko kuma bisa doran kasa abinda shugaban tashar ta Roscosmos ya rubuta kenan ta sakon Telegram Shugaban Taiwan Tsai Ing-wen ya ziyarci wurin horar da dakarun kota kwana a wani sabon tsari na zama cikin shirin yaki a yau din nan asabar shirin da aka dada karfafa shi biyo bayan mamayar Ukraine da Russia ta yi ganin yadda China ke kwatsayin mallake wannan tsibiri yakin da ake yi a Ukraine ya tayar da muhawara a Taiwan wadda China ke ikirarin tata ce game da shirin damararta da kuma dabarunta muddin China ta nemi yin amfani da karfin soji wajen kwace tsibirin kamar yadda ta yi ta yin barazanar yi
Madalla a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba kafin mu ka muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotannin mu kungiyar malaman jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria ta dage kan cewa sai jami'ar ta kwace takardar shaidar digiri na gwamnatin jihar Kaduna saboda karbe mata filayi da kuma rufe katangar da yayi wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikra ya aika mana ta karin bayani
takaddama tsakanin jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria da kuma gwamnatin jihar Kaduna akan reshen filin jami'ar dake Mando a garin Kaduna dai ta sa gwamnati ta rushe katangar jami'ar abin da ya fusata ma'aikatan jami'ar da suka fara zanga-zangan nuna rashin jin dadi Dr. Haruna Jibrin shine shugaban kungiyar malamai ta ASU reshen jami'ar ta ABU a jihar Kaduna kuma shi ya jagoranci wannan zanga-zanga don nuna damuwa
kaga yanda suka rubuza duk hata bangon da yake dan kare makarantar da dalibai daga wasu matsaloli an rusa kuma kaga buldoza duk da kotu ta bada order kar ai sannan kuma kamar yanda muka fada muna kiran hukumomin jami'a da su janye digirin da suka ba shi Malam Nasiru Rufai saboda abubban da ba su danganci mutum wanda yake da shaidar takarda gama jami'ar Ahmadu Bello ba kotu ta bada order kar ai amma an ce sai an yi nan hata aka je aka saki fada mu kotu fa abinda kotu ce kar ai an yi fa sai kaga dai buldozoji muka tsada to kaga ba mu da wani zabi kenan mun banda mu fito nan mu gwada mu al'umma tunda makarantar nan ta kowa ce mu ma'aikata ne
duk da nuna kaduwa da jami'ar ta Ahmadu Bello ta yi dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce ba za ta ja da baya akan kudirin rushe gine-ginen da aka yi ba bisa ka'ida ba inji shugaban hukumar tsare-tsaren birane ta jihar Kaduna wato Kasubda engineer Ismail Umar Dikko
ba jami'ar Ahmadu Bello bane kadai muke wannan kusan duka garin Kaduna ne filin nan an ba su sucin 1965 ne a koyar da matasa da za su koyi tsari na kiwon dabbobi da kuma lura da lafiyarsu tafiya ta tafiya 2009 zuwa 2011 suka yanka hektar kimanin 80 a wajen akwai plot da aka samu wajen kusan 1000 a wajen suka yi ba tare da izinin gwamnati ba so abinda muka yi za su zauna a wajen iyakan filin da suka utilize har zuwa gaba amma bayan mu karbe saboda zamu mai da shi wanda duk suke wajen mu ga inda za a integrating din su ya kasance in har za a bar su suna certificate din su na zamanin mallakin kansu
sai dai duk da wannan bayani kuma shugaban reshen jami'ar ta Ahmadu Bello da ake rikici akan ta Dr. Hassan Adamu Hamidu ya ce gwamnatin ta taka dokar kotu
Land Use Act na 1978 an amending din shi a 2004 cewa gwamnati na da iko akan filin da ke jihohinta amma kar abin da ya shafi makaranta kuma nan makaranta ce da ake koya ma yara so da kai Rufai lokaci ne wata ran ba zai zama gwamna zai zama ordinary kamar ni da kai so da doka kuma za ta ci gaba da aikin ta duk wanda ya sayar musu guraren nan su sani cewa sun sai banza
shugaban hukumar tsare-tsaren birane ta jihar Kaduna wato Kasubda engineer Ismail Umar Dikko da ya dage kan cewa su ba su san wani hukunci daga kotu ba
dai abin da na sani mun ba su takardu na cewa ga inda za su koma amma banda masaniya cewa akwai wani takarda daga kotu ko daga wani guri mun ni yanzu wanda suka fi damu na talakawan da suka gina gida guda 400 da wani abu zuwa 500 da zan je rusa sune matsala na in jami'ar Ahmadu Bello na zariya tana so ta kiwon dabbobi muna da damu akan jimi
Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Nigeria
wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango ga masu sauraron a jamhuriyar Niger za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryen mu yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karshen labaran duniya
Amina, kasashen Turkiyya da Armenia sun yi alƙawarin kama tafarkin maido da dangantakar su bayan wata ganawa a yau dinnan Asabar, wadda ministan harkokin wajen Turkiyya Melih Cavusoglu ya kira mai fa'ida kuma kwakwara. Bayan tattaunawa da takwaran aikin sa na Armenia, Ararat Mirzoyan, Cavusoglu ya ce Azerbaijan ma na goyon bayan wannan mataki na maido da dangantaka. Armenia da Turkiyya ba su da dangantaka a diflomasiyance. Kan iyakokin su ma na rufe kuma ga tsabar kiyayya wadda ta samo asali daga kisar yashi da aka yi ma Armeniyawa a ƙarƙashin daular Usmaniya a yakin duniya na ɗaya. To amma a watan Disamba ƙasashen biyu sun naɗa manzanni na musamman na maido da dangantaka wanda hakan ya samu goyon baya daga cikin masu shiga tsakani a yankin Rasha da babbar abokiyar gabar Armeniya wato Azerbaijan. Dangantakar Australia da China wadda tun dama ta yi tsani ta daɗa tsamin cikin 'yan makonnin da suka gabata sanadiyar wasu sabbin al'amura a cewar ƙwararru kan sha'anin Asia da Pacific. Australia ta ce za ta kawo sojoji su yi aiki tare da kawayenta duk wanda adawar da China ta nuna kan hakan a shekara ta 2021. A watan Fabrairu, Australia wadda ke karkata ga yammacin duniya ta kuka kan auna wani jirgin saman yakinta da wani karamin jirgin ruwan China yayi. Sannan a watan ne gwamnatin Australia ta kara yawan kasafin kudin da za ta kashe kan ayyukan bunkasa harkokinta a yankin ruwan Arctic, inda nan ma take gogayya da China. Ta yu dangantakar China da Australia ta mafi ta Amurka da China su kurkucewa, a cewar Derek Grossman, wani babban masani kan harkokin tsaro a cibiyar nazari ta Ron Corporation da ke nan Amurka. A ƙarshe, gwagwarmaya da makami ta nuna turjiya ga gwamnatin mulkin soji ta Myanmar wadda ta kwace mulki daga gwamnatin farar hula wadda aka zaɓa a demokradiyyance ta kankama bayan 'yan shekaru, duk wadda munanan matakan murƙushe ta da aka ɗauka a 'yan watannin baya-bayan nan, kuma da yiwuwar ta ma ƙara ƙaimi a cewar wasu ƙwararru. Bayan da gwagwarmayar ta kankama a wasu wurare da dama na karkara, inji su, a wasu garuruwa da birane, gwagwarmayar ta ma fara takura sojojin waɗanda tun kafin nan ma suka fara gajiya. Dole sojojin suka shiga yaƙi ba ma kawai cikin daji ba, har cikin garuruwan waɗannan lardudan suke yaƙi a Latilis, a cewar Matthew Arnon, wani masani mai zaman kansa wanda ke bibiyar al'amura a Myanmar tun bayan da sojoji suka yi juyin mulki.
To madalla, a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nan da ke bincike kan matsalar tsaro, wato Beacon, ta fitar da rahoto kan yanayin matsalar tsaro a Najeriya cikin watan Fabrairun da ya gabata, wanda ta ce yana canjawa. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya ga rahoton, ga kuma ƙarin bayanin da ya aiko mana.
Shugaban cibiyar wacce ke bincike kan sha'anin tsaro a Najeriya, wato Beacon, Dr. Kabiru Adamu, ya mun bayanin yadda sakamakon rahoton su na watan Fabrairu dangane da yadda sha'anin tsaro ya kasance a Najeriya.
Na farko dai ya nuna yadda ake samun raguwar kashe-kashe a yankin arewa maso gabas. Yankunan da suka yawan irin waɗannan hare-hare da kashe-kashe su ne arewa maso yamma, jihar Zamfara da kuma jihar Katsina da jihar Kaduna. To a tsakiyar Najeriya kuma jihar Niger ita ta yi fice, nan ma an samu kashe-kashe da muka lissafa kashe-kashe da aka samu a jihohi, jihar Niger ita ce ta ɗaya. Abinda wannan ya nuna shine yadda waɗannan mahara 'yan bindiga suka mayar da rai kusan ba a bakin komai ba. Abu na uku wanda ke da muhimmanci shine yadda tsaro da ko rashin sa yayi tasiri a jihohin kudu maso gabas, wato kasashen da ake da matsalar waɗannan waɗanda suke fuskantar samun yancin kai, kungiyar da ake cewa IPOB, wato Indigenous People of Biafra. To mun ga karuwa na kusan kashi 78 hare-haren da suke kaiwa da kashe-kashen da suke yi a jihohi biyu, wato jihar Imo da jihar Anambra.
To ko me ke jawo waɗannan matsalolin tsaro?
To a fahimtar mu, na farko dai to yanayi na zamantakewa a ƙasa, wannan kuma akwai nasaba da tarbiyya, akwai nasaba da talauci da rashin aikin yi wanda ya katutu, akwai kuma nasaba da makamai waɗanda suka yawaita, sannan uwa uba kasancewar rashin ingancin tsari na hukuntar da mai laifi, wato abin da ake cewa administration of criminal justice.
Dr. Kabiru Adamu kazalika ya yi tsokaci kan wasu daga cikin hanyoyin da ya kamata a bi domin yau tufkar hanci
a inganta tsari na haɗin kai a wurin kokarin magance wannan matsalar na tsaro tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi, don waɗannan abubuwan da na ambata yawancin su zaka ga jihohi suke. To duk kokarin da gwamnatin tarayya za ta yi, idan ba ta sa gwamnatin jihohi ba za ka ga ba ta yi nasara ba. To wannan yana da muhimmanci sosai, muna fatar kuma gwamnatin tarayya za ta yi wannan. Na biyu shine haɗa kai da kasashen da suke kusa da Najeriya, saboda yawancin abubuwan da ke shigowa Najeriya za ka ga daga kasashen suke shigowa, misali makaman nan da muka ambata, mahara da sauran su, misali kasar Niger da Chadi da kasar Cameroon. To dole ne Najeriya ta inganta irin tsari na haɗin kai take da shi da wannan kasashen, daga matakin gwamnatin tarayya sannan da jihohin da suke da iyaka da wayannan kasashe.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Miliyoyin al'umman kasashen waje ne ke ziyartar Ghana a kowace shekara a kasarin su domin shakatawa ko kuma harkar kasuwanci. Amma kuwa adadin na iya raguwa sakamakon shawara da Amurka ta baiwa al'ummar ta dake Ghana bisa yiwuwar masu karkuwa da mutane domin karbar kudin fansa za su iya tsare su a wasu jihohin arewacin kasar. Wakilinmu Hamza Adams na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton da ya hada mana.
Gwamnatin Amurka ta baiwa al'umman Amurka da ke Ghana shawara bisa matakan da masu garkuwa da mutane domin karban kudin fansa za su iya dauka a kansu a inda take cewar kamata ya yi da su la'akari sosai bisa kai da kawowansu a jihohin arewa na Ghana ciki har da jihar arewa din da jihar maso gabashin kasar tare da jihar maso yammacin kasar. Fadar jakadancin Amurka da ke Accra babban birnin kasar ne ta fitar da wannan sanarwar a shafinta na internet a inda ta ci gaba da cewa da al'umman Amurka su ringa kiyaye duk wani shawara da fadar za ta ba su masu nasaba da tsaro. Na tuntubi Malam Umar Sanda Ahmad mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen Ghana. Ocean ya yi ji da wannan shawara da Amurka ta baiwa al'umman ta dake Ghana.
Amurka to sai wannan magana tana da labarin da mu la Allah mu sani ba mu fadi ba amma sun sani ba su rufe ba. Mu duka muna la'akari da abubuwan da ke faruwa ga Sahel wanda yake mu da shi muna da shima kusa da mu inda ya kama Burkina Faso in ka je gaba abin da ya kama Mali da Niger dukansu in aka tattara suna shigowa muna kasan mu ko wanda yake ba sun zo ne ce kamar mu ke gasa amma ana ganin alama in ba su shiga ba suna kusa inda Amurka kowane lokaci mutane su suna kan fada cikin abubuwa kamar haka a jinsu ciwo ko a rufe su ko a kashe su sai shi mafi alheri ne da suka fito tun da wuri suka bada wannan bayani kamar mutane su daina.
Malam Usman Muhammad Mansur wakilin al'umman zango a fadar Sufeto Jana din Dakarun ɗan sandan kasar ya tabbatar da cewa mafi yawan masu garkuwa da mutane suna tsallakowa ne daga kasashe masu iyakoki da jihohin arewa din amma kuwa gwamnati na dauka matakai
dukan yankin northern part of Ghana nan foreigners ke shigowa in suka shigo kuma sai su samu mutane biyu uku na gari a gama wuce da su shi a gwada kaman akwai mutum mai kudi kaza ko wangare muka samu ka kama shi muka aje iyali za su zo su biya kudi iya ka ci amfani to abun da yake ba mutane chance foreigners na samu suna shiga saboda su an shi kudin su da yan gaɗansu gari mugayen mutane biyu uku wannan kuma yan sanda daga nan headquarter an cire team an fara ana investigate ana kama mutane guda kwanan gama an zo da waɗansu an kai su court suna remind yanzu haka cikin waɗanda suke waɗannan mugayen aiki na kidnapping nan don shi da gwamnati da ƴan sanda sun sa shi sosai cikin waɗannan jihar side northern regions din da zaman nan suna she border da je kasan Ghana baki daya sun beef up security kwarai da
sai dai kuwa diddiga ta nuna cewa a duk shekara sama da ƴan kasashen ke tare miliyan 1,300 ne ke ziyartar kasar Ghana a kasarin su domin yawon shakatawa da kuma kasuwanci. Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana.
Kuma dalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato a dawo lafiya da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ke shirya mana.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya zai shiga jamhuriyar Niger ne inda nan ma bata sauya zani ba akan batun hatsarin motoci lamarin da ke haddasa yawa asarar rayuka a kasar. Wakiliyar sashen Hausa Tamar Abali ta tattauna da wani shugaban kungiyar masu motoci da direbobi akan yadda ake yawan samun hatsarin ababen hawa a jamhuriyar Niger wanda ya fara bayanin sa da gabatar da kansa kamar haka.
Ibrahim Banyaro wanda ke cewa baba ya dinga yaro president ke son fika adalci tun da ilimin da sun da
tumalan babayi a baya-bayan nan ana fuskantar matsala ta hadarurruka musamman ma na baya-bayan nan mummunan hadari da aka wanda majan mutum 21 suka rasu wasu suka kone kamar a matsayinka na kungiya kuma uwar direbobi ya kuka shida wannan al'amari na hadarurruka da ake samu
kamar yanda hudi ne a cikin gurare da yawa inna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah wannan tsari duk wanda ya kanshi koyi shi sai ya kuka da bidan shi kuma zai tausaya ma wayannan mutanen su gore domin mai domin mutanen nan mutum 21 da ya duk sanna ka baka hudu shi sun gone kurmusu kuma wannan dalili ne ki duk yi ita wannan hatsarin Allah ya kawo su ya kanja amma gaskiya ni ina ganin cewa wayannan direbobi wanda suka yi wannan hatsarin ne daga cikin su ya cikin gangaci kuma ita cikin tayyar su duka ya sa ce miki tunyi gangaci mai yayuwa kai da baka ganin gabanka gangara ce ka wuce mota kai da baka ganin gabanka mai zuwa kana ya kamata kai direba da tuwa mota ka tabbatar da gabanka babu kuma kana yi wuce mota ka san wannan gurin an baka dama ka wuce ka san ba cikin kula bane ka san ba hawa bane ka san ba gangara bane akwai kayayyaki wanda suka aje idan zaka wuce mutum ko mataki ne ka wuce mutum kai kanka zaka wuce sai ka san kana sauran gudu wanda yake baka dama ka wuce mutum zaka wuce shi to dan gaje wannan mutum abinda Allah ya sa ya kasance da kace shi ka wuce mutum Allah baki mu sai dai ni wata wanda suka mutu Allah ka mutu musu kuma Allah cikin su Allah sa su mutu amma an sha wahala kwari an sha wahala kuma ba kome ka wannan ba tsakanin mu da Allah kan gaje ka wuce da wata Allah ke gawa
to me yasa ku iya cewa game da irin waɗannan tuki na ganganci da yawanci direbobi suke
mun kusan ka ba abin shayin su har ka tuki aka ce an ba ya ke tattara san ba me ka ke cewa tattara zani kin ga lokacin da gwamnati hudu zai canza tuki a lokacin da zai canza fanni ba canza fanni kamata yi kamar akwai tsari da ake kamar na recyclage duk wanda yake tuka mota kowane ne idan za a canza fanni akwai su ka'idodi da kamata a ce an cika su kina yi a canza fanni me yasa ce mutaka nan a cikin direbobi guda 100 a yanzu a tayi daki mafi yawansu sun jarci ya ake tuka mota ya kwartake tunda kwarsa an yi ta ko da mun yi karatu ne mai tsawo wanda ya kamata mutum ya san shi duk wani a bashi ta gaba ya kutu mota tukin ya zaci komowa sai a yi sai an sace kuma aikata nan sai yan problem shi ne babban furnukin mu yanzu an jarci ya yadda kukin tuki suke komowa a yi su kuma abu da wani zai wahala
wahala kamar kata ganin cewa idan aka yi la'akari da rayuka ana asarar rayuka
wacce zan a gaskiya akwai babban laifi na hukuma gwamnati shi ne shi na farko ya saman gashi yasa ce muke ya saman gashi duk mutumin da zaba fami sun ya san wanda ka kuta an waye gari ya za a tafi gara an kai stop a wani rubuta shi da hausa kaza kaza na so da dakikancin mutane ta bi sai kraf stop yanzu a nan da magana a gungun gode ji kaje da ka tsaki ka rubuta an gudu stop a rubuta da kaza da su mutane ba su san hukumi ne na rubuta jin gari yanzu a nan da magana kowa ya gani
maka ganin kamar akwai sakaci ma stop ai kowa ya santa
a'a yi kifi garin kwa santa an tana gudu dangar da suke akwai fitar yanzu a ce miji mutum da sanin fulmon na rumfon na elf akwai masu tushe akwai masu kiwo rumfon kusan servers yanar na bane kiwo a cikin da bai kamata kiyar shi ba to nan a kashe kasa ce Allah kawo hajiya mutum yana ganin firuz ya wuce a ce Allah kawo mutum kana ganin wannan motsa ka ba za ta yi baka taka ta karu ga rugur wani abu ya kuce ka kashe mutane ka sun Allah kawo to mun Allah na shirin ku musan da cewa wannan abu ne ake na ganganci abin da ake miki da cin hukuma ta mutane da baki da su ne kamata su yi nazari da kanta da irin matakin da ya kamata ga hadarurruka a cikin kasan mu
to madalla a nan ne kuma zamu dakatar da wannan tattaunawar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin wakiliyar mutumar abari da ma bakon namu Malam Ibrahim Danyaro shugaban kungiyar direbobi da masu motoci a birnin Zandar da ma daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mu da sautin shirin Baba Yakub Makeri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
masu saurare yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Usman Shitu Mahuta, inda ya ce amfani da mayaka na sa-kai da ƙasashen Russia da Ukraine ke shirin yi ba zai taɓa haifar da damin ido ba, sannan wannan zai janyo babbar barazana da rabuwar kawuna tsakanin ƙasashen duniya kan wacce ya dace su goyawa baya maimakon a mayar da hankali wajen yayyafawa wutar rikicin da ke ci yanzu. Sai kuma saƙonmu na gaba daga wurin Baffa Haruna Bajoga na ƙungiyar Arewa Media Writers, inda ya ce ta inda ba a yi zato ba, Allah ya sa a samu ƙofofin sasantawa tsakanin Russia da Ukraine don kawo zaman lafiya a tsakanin ƙasashen biyu maƙotan juna. To daga nan sai saƙo daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, inda ya ce salam VOA Hausa, haƙiƙa baraka da ke ƙara faɗaɗa a tsakanin 'yan jam'iyyar APC, muddin ba su cire son zuciya ba to wallahi a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023 sai rana ta riga su faɗuwa. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin mu da ƙaunar cigabanmu. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau daga Shehu Adamu Rijau, inda ya ce haƙiƙa ya kamata duk wanda bai sani ba ya sani cewa a jihar mu ta Niger yanzu gaba ɗaya babu tsaro, sai dai tsoro, gida tsoro, waje tsoro, shugabanninmu kuma suna kallo amma ba abin da ya dame su, shine mulki ba shugabanci ba, Allah ya kyauta. Masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Madalla kafin mu karkarar shirin namu ga Ibrahim nan da takaitattun labarai.
To assalamu alaikum da fatan auni lafiya ga labaran. Ana shirin gwabza kazamin yaki a yau din nan Asabar a Arewa maso gabashin Kyiv, babban birnin kasar Ukraine da wasu birane da dama. Yayin da sojojin Russia suka yi cinkus a tazarar kilomita 25 daga babban birnin kasar. An yi ta jin karar rigargadin shirin kawo har-haren jiragen sama a birane da dama a tsawon daren jiya. Dan sanar da mazauna biranen har-haren jiragen sama da ke tafi. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce ta ruguza filin jirgin saman yakin Ukraine da ke kusa da birnin Yasilkiv, an kuma ce an lalata wani rumbun makamai da ke kusa. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta ce sojojin Russia sun cilla rokoki kan wani masallaci a birnin Mariupol, inda mutane kimanin 80 ke fakewa. An ce wasu daga cikin waɗanda ke masallacin 'yan ƙasar Turkiya ne. Shugaban sashen sama jannatin Russia Roscosmos ya yi gargaɗi yau Asabar cewa takunkuman da ƙasashen yammacin duniya suka kakaba ma Russia na fa iya sa tashar ta sararin subhana ta ƙasa da ƙasa ta ruguje, yana mai kiran da a ɗage tsauraran matakan da aka ɗauka. A cewar Dmitry Rogozin, takunkuman waɗanda wasunsu ma tun gabanin mamayar Ukraine da Russia ta yi aka kakaba su, na iya kawo tangarda a aikin sarrafa kumban da ake amfani da shi wajen kula da tashar.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatarwa, da Hailu Haile da ya bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Mr. Nick Ivanov. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku, sai mun haɗu a shirinmu na dare.